Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Baba Yakubu Makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a ta babbar rana 18 ga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanun labarai.
Wata gobara da talakumi wani ginin Benin mai hawa uku a arewacin zirin Gaza ta kashe akalla mutane 21 a cewar kungiyar Hamas ta Palestiniyawa da ke da iko da yankin. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce miliyoyin mutane ba su da wutar lantarki bayan har-haren Rasha ta sama. A ranar Lahadi mai zuwa ne za a fara gasar cin kofin duniya ta maza a ƙasar Qatar, inda magoya baya Afirka ke sha'awar kwallon kungiyoyi biyar na nahiyar da za su fafata a gasar.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana cewa yawan al'ummar duniya ya tashi daga biliyan 7 zuwa biliyan 8 a tsakiyar wannan watan Nuwamba.
Al'umma tana karuwa, matsaloli suna karuwa, talauci na karuwa ga mutane, babu bakin ciki da yi ta ahiyaro kuma ke gas ba su tarbiyya. To kaji abin da ke ba da tsoro.
Hukumomin tsaro a kasar Ghana kuma sun cafke wani dan Najeriya da ya damfari wani dan kasuwan kasar Ukraine da kudin da suka kai dala biliyan 6.5. Kana kuma za mu tsallaka zuwa can kasar Qatar, inda za a fafata a gasar cin kofin duniya, inda wakilin mu Kali Abdu yake wurin domin bamu jawabai irin abubuwa da ke faruwa a wurin a wannan lokacin. Baya ga haka kuma, kamar kowane ranar Juma'a, yau ma muna dauke da shirin duniyar Amurka da Mahmud Lalo zai gabatar. Kana za ku ji kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu sai a gyara zama, ga Baballe da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wata gobara da talakumi wani ginin Benin mai hawa uku a arewacin zirin Gaza ta kashe akalla mutane 21 a cewar kungiyar Hamas ta Palestiniyawa da ke da iko da yankin. Hamas ta ce gobarar ta tashi ne a hawa na uku na ginin da ke sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke da yawan jama'a. Hukumar tsaron farin kaya ta Hamas a Gaza ta ce wanda ake ajiyewa ne a ginin ya kama da wuta, amma bata bayar da wani ƙarin bayani kan yiwuwar abin da ya haddasa hakan. Majiyoyin hukuma sun ce ana gudanar da bincike don gano musabbabin tashin gobarar. Wutar ta fito daga tagogin saman Benin yayin da mutane suka taru a wajen ginin suna jiran motar kashe gobara da motocin ɗaukar marasa lafiya. Mahukuntan Hamas sun ce wannan yana ɗaya daga cikin lamari mafi muni a cikin 'yan shekarun nan, baya ga tashin hankali da ake yi tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a rikicin da ake ci gaba da yi. Jiya Alhamis, jami'an Ukraine suka ba da rahoton cewa an sake kai wasu sabbin hare-hare na makamai masu linzami a sassa da dama na ƙasar, tare da auna wuraren da suka hada da na iskar gas. Sanarwar da rundunar sojojin Ukraine ta fitar ta ce an fi mayar da hankali kan hare-haren ta jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami na ci gaba da kasancewa kan tashoshin samar da makamashi. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa har-haren sun taso ne daga Kiev zuwa Odessa da ke kudancin ƙasar. Ukraine ta ce ta harbo makamai masu linzami masu yin dogon zango guda biyu da makamai masu linzami guda biyar da jirage marasa matuka biyar na Iran Shahid 136. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, wanda ya ce bai iya tantance rahotannin fagen dagar ba. Yayin da dusar kankara ta fara zuba a Kiev, jami'ai sun ce ma'aikata na kokarin maido da wutar lantarki a fadin kasar bayan da Rasha ta kai har-hara ta sama a farkon makon nan. Kimanin mutane miliyan 10 ne ba su da wutar lantarki, inji shugaban Ukraine Vladimir Zelensky da yammacin jiya Alhamis a cikin rahotonsa na bidiyo na dare. Kwana guda bayan gargadin ƙarin tsaurar matakai na mayar da martani ga karuwar ayyukan soji da Amurka da ƙawayenta ke yi, a yau Juma'a Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami mai cin dogon zango zuwa nahiyoyi, wanda bisa ga dukkan alamu ya sa wani sansanin sojin sama na Amurka da Japan ya bayar da umarnin neman mafaka. Jirgin ICBM na Koriya ta Arewa ya yi tafiyar sama da sa'a guda kafin ya fado a yankin tattalin arzikin Japan na musamman a cikin ruwa mai tazarar kilomita 200 yamma da lardin Hokkaido a arewacin Japan, a cewar jami'an Japan. a shafinsa na Facebook, sansanin sojan sama na Misawa, wani sansanin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Japan a tsibirin Honshu da ke arewacin ƙasar, ya ce hukumomi sun bayar da umarnin fakewa a matsayin wani mataki na rigakafi ba tare da ambato makami mai linzami na Koriya ta Arewa ba. Dangane da mayar da martani, Amurka da abokiyar kawancanta Koriya ta Kudu sun gudanar da atisayin haɗin gwiwa na jiragen sama da suka haɗa da jirgin yaki na F-35A da suka kai hare-hare, a cewar ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu.
An jima kaɗan ba balle zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To yanzu kuma bari mu duba wato rahotanninmu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana cewa yawan al'umma a duniya ya tashi daga biliyan 7 zuwa biliyan 8 a tsakiyar wannan watan Nuwamban shekarar 2022. Ƙungiyoyin cin gaban al'umma a jamhuriyar Nijar sun bayyana mabambantan ra'ayoyi a kan wannan batun, a yayin da wasu ke kwatanta abin a matsayin ci gaba, wasu kuma na cewa manuniya ce ga kasashe masu tasowa dangane da yadda ya kamata nan gaba su tafiyar da al'amura na al'umma da sha'anin mulki a kowane mataki. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A tsakiyar watan nan na Nuwamban 2022 ne aka haifi mutunan da zuwansa duniya ya tabbatar da hasashen Majalisar Ɗinkin Duniya da a baya ya ayyana cewa yawan mutanen da ke doron ƙasa zai cika biliyan ko kuma miliyar 8 a bana, abinda ke nufin an samu ƙarin mutane miliyan 1000 cikin shekaru kalilan. Ana danganta wannan al'amari da yadda ake samun karuwar mutane masu yawancin rai a duniya da kuma ci gaban da aka samu a fannin kiwon lafiya da matakan samar da abinci mai gina jiki da fahimtar mahimmancin tsafta da dai sauransu. Mataimakiyar shugabar kungiyar kare haƙƙin matan Nijar Hajiya Halima Sarmai na kwatanta wannan al'amari a matsayin wani babban ci gaban da ya kamata duniya ta yi alfahari da shi.
Yawan mutane ne a wuri na ba matsala bace. Ci gaba ne sosai, a diba adadin mutanen da ake kashe, hatsarin mota, hare-hare, cuta, duk wasu ambaliyar ruwa, duk wata annoba da take zuwa tana kashe mutane. Akalla mutum nawa ke mutuwa a rana daya, kenan suna zawa ana ƙara ragewa ne. Kuma inda masana suka dibo in akwai bangaren da lalle za a samu yawan mutane har ba a iya ci da su, kenan nan matsala ce.
Bincike ya gano wasu kasashe 8 a matsayin waɗanda ke mafarin ƙaruwar yawan al'ummar duniya a shekaru 30 masu zuwa. 5 daga cikinsu kasashen Afirka ne, waɗanda suka haɗa da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo da Egypt da Ethiopia da Nigeria da Tanzania, sakamakon wasu dalilai waɗanda suka haɗa da ƙarancin amfani da matakan rage haihuwa da kuma yadda 'yan mata masu ƙarancin shekaru ke ta haihuwa. Yayin da yawan auren mace fiye da ɗaya shi ma ya ƙaru, sai wasu dalilai masu nasaba da al'adu da rashin tanadin matakan baiwa mata damar samun ilimin zamani, abinda shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Alhaji Hamidu Sidi Fodi ke ganinsa a matsayin wata manuniya.
Kowa ya san da cewa al'umma kullum karuwa da take yi, al'umma tana karuwa, matsaloli suna karuwa, talauci na karuwa ga mutane, babu baƙin ciki da ya yi ta ahiyaro kuma ta gaza ba shi tarbiyya. To kaji abin da ke bada tsoro.
Kwararru sun tabbatar da cewa girman duniyar da muke ciki bai fice ta dauki mutum miliyar ko kuma biliyan 9 zuwa 10 ba, saboda haka suke ganin a yadda yawan jama'a ke karuwa a yau abu ne da ke tattare da dumbin cikas. Shugaban kungiyar ruwa da sanwa Alhaji Nasiru Saidu na cewa akwai bukatar gwamnatocin kasashen Afirka su tashi tsaye.
A cikin biliyan 8 na al'umma za ka samu galibi yara ne matasa. Akwai kalubali na aikin yi ga wa'annan matasa, akwai kalubali na ilmantar da su bisa fanni mai kyau, kalubali na yanayi na kiwon lafiya, in babu lafiya ba a iya aikomi, sa'annan a ƙarshe kalubali na yanda kowane zashi ya tashi tsaye gina kasashe.
Galibin kasashen nahiyar Amurka da Asiya da Turai da na Oceani da na arewacin Afirka sun yi nasarar takaita yawan haihuwa, inda ba kasafai mace ke haifar fiye da 'ya'ya biyu ba, a wani yunkurin kaucewa abubuwan da ka iya biyo bayan cinkoson mutane. Domin a cewar masana, tazarar yawan jama'ar da aka fara fuskanta tsakanin birane da karkara na iya haifar da matsaloli da dama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
gaida sai labin mana barma da wannan rahoton. Ana sauraren sashen Hausa ne daga muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Alhamis, gwamnatin mulkin soja ta Myanmar ta saki dubban fursunoni ciki har da wasu 'yan kasashen waje hudu a wani bangare na kokarin gamsar da kasashen waje, kamar yadda masana da masu sharhi suka bayyana. Tsohuwar jakadiyar Birtaniya a Myanmar Vicky Bowman da ɗan ƙasar Australia mai ba Aung San Suu Kyi shawara kan tattalin arziki Sean Tunnell da ɗan ƙasar Amurka KJO da kuma mai shirya fina-finan Japan Toru Kubota suna cikin jerin fursunoni kusan 6,000 da aka saki a cewar gwamnatin mulkin soja a hukumance majalisar gudanarwar ƙasar. Phil Robertson, mataimakin daraktan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a Asiya, ya ce dawo BOA cewa yana fatan sakin fursunonin wata alama ce ta abubuwa da ke tafe. Mutane na fatan wannan saki ba zai zama wani abu na lokaci ɗaya ba, amma mafarin mataki da gwamnatin mulkin sojan ƙasar za ta ɗauka na sakin dukkan fursunonin siyasa a Myanmar. A ranar Lahadi mai zuwa ne za a fara gasar cin kofin duniya ta maza a ƙasar Qatar, inda magoya baya Afirka ke sha'awar ƙwallon ƙungiyoyi biyar na nahiyar da za su fafata a gasar. Tawagar ƙwallon ƙafa ta Kamaru, Indomitable Lions, ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da suka fi kwarjini, za su haɗu da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Ghana, Morocco, Tunisia da kuma mai rike da kofin nahiyar Senegal. Hatta ƙauyukan talakawa masu nisa da ba su da wutar lantarki suna haɗa kuɗi don sayan talabijin da samun wutar lantarki, ta yadda su ma za su iya kallon gasar cin kofin duniya. An jiyo ƙarar injin janareta Oli da ke kan kusa da iyakar kamar da Najeriya, wanda kafin wannan watan ba su da wutar lantarki. Kwamitin raya a ƙauyen ya ɗauki hayar wani injiniya mai suna Dimbia Morris mai shekaru 47 don ya saka musu injin samar da wutar lantarki. Sai dai ya ce manufar ba ita ce samarwa ƙauyen wutar lantarki ba, za a samar da wutar ne domin mazauna yankin su kalli wasannin ƙwallon ƙafa na gasar cin kofin duniya a Qatar ta talabijin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai mu sake waiwayan rahotanninmu. Hukumar kula da laifukan tattalin arziki ta kasar Ghana Yoko tare da haɗin gwiwar jami'an tsaron ƙasa sun kama wani kasar gabin ɗan fara ɗan Najeriya da ke zaune a Ghana, wanda ya ɗamfari wani ɗan ƙasar Ukraine, wato ɗan kasuwa ne a Ukraine. Shi wannan ɗan fara na Najeriya, wato mai shekaru 52, an kama shi ne bayan an tabbatar da ko bayan an kai ƙararsa cewa ya yi ɗamfara kuɗaɗe da suka kai wato miliyan 6.5, kuma yanzu haka ana gudanar da bincike a kansa. Hawawa Abdulkarim ta aiko mana da rahoto akan wannan batun.
Wanda ake zarge ɗan damfarar mai suna Sony ya yi sa'ar karɓar dala miliyan 6.5 daga wurin ɗan kasuwa ɗan ƙasar Ukraine mai suna Mezen Farag, kuma ya dinga aika masa hotunan takardu da hotunan manyan wuraren ajiye itace na bogi, inda yake yaudararsa da cewa zai aika masa kayan, amma hukumomin custom na Ghana sun rike. Kamar yadda Adib Sani, masanin harkokin tsaro mai bibiyar ƙarar, ya bayyana mana cewa ɗan damfarar yana ba da cin hanci ne a duk lokacin da aka kama shi.
Wannan ke na san batun shi kwarai. Shi investor na Ukrainian ne, abokina ne, yana aika ma wannan Nigerian kudi waya sai mai tabu. Stories da yake bashi yau, tabun nan customs sun kama don shi kawo haka, gobe yan sanda sun kama kawo haka, jibi har ma wani lokaci ya fadi ma baturin kaman media sun pick up wannan issue because tabun da ya sai bai kamata ya sai wannan tabu ba, duka kariya. Wannan Bature documents da ake aika mai shi bai san Ghana ba, bai sani ba na gaskiya ne ko na karya, so ya bidi lawyers biyu Unfortunately, she went non frost ye ye compromise lawyers and nan. Taka dunan da aki aika mai duka lawyers su chewo na gaskiya ne har ma mu da shi muka ji muka biya mun ga ya biya wannan kuɗi.
Ya ƙara da cewa wasu kasashe da dama na farautan ɗan damfarar. Sai dai wannan karin hukumar kula da manyan laifuka ta ƙasar Ghana Yoko ta yi nasarar kama shi kuma ta ce tana iya bakin kokarinta domin ta gurfanar da mai laifin ya huskanci shari'a. A cewar jami'in ɗan sanda daga ofishin binciken laifuka ta ƙasar Ghana Sharif Idris Tijjani ya ce yanzu ƙarar ya shigo hannu kuma suna cikin tattara bayanai akan mai laifin.
Yasa yanzu haka investigators kuma na kasan Ghana ya take over case nan, ana bincikewa, ana gagamawa ta Kaduna ko waye zo ya gwada abinda ya san cikin wannan magana. To yanda su ma suka fara nan ba na Ghana ga kada kai neman shi ba, akwai garuka da yawa da ban so in kira sunan su don saboda maganan nan ina hannun yan sanda. Yasa mu muna bincikewa, muna tantambaya wurin su maganganu da muka yi neman ansa. Yasa yanzu haka ban da son yi wani magana da zazam ce kaman maybe Bature ce kaman wai preempt ko judice the issue akan bamu kada ba ina hakari mu ban yi gaskiya ba ya cin ma mu bincike maganan nan mu sanya da gaskiya yake sanan mu tattara kuma duka waje mu aje ma gaban koti to a so mu cin maganan nan.
Malam Ibad Ibrahim masanin tsaro a Ghana ya yi kira ga hukumomin kasa da su kula da ire-iren waɗannan ɗan damfarar.
Ita kasan Ghana ya kamata ta zare damsi aikin da ake yi a kara domin a kiyaye sunan kasa da irin miyagun ayyukan da wasu matasa na yankin yammacin Afirka ke yi a wannan kasa. Domin kasa ne mutum na samun walwala a cikinta kuma akwai zaman lafiya. Wayannan mutane sun samu gindin zama wasu wulare. Kamar kanda yau Dubai take dokan wasu mataku ta yi ta kiyaye kanta. Haka kuma ya kamata Ghana kuma ta yi yunkura ita kuma ta yi abin da ya kamata ta yi.
Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Hawa Abdulkarim. Yanzu ko bari mu tsallaka zuwa kasar Qatar inda za a fara gasar cin kwallon kafar duniya a ranar Lahadi da ke tafe. Wakilinmu Kali Abdu ya riga ya isa birnin Doha inda za a fafata wasan farko tsakanin Qatar mai masaukin baki da kuma kasar Ecuador. To kafin ranar wakilin namu ya tattauna da babbar editor Alheri Grace Abdu akan irin halin da ake ciki inda ya bayyana mata cewa
gwamnatin suna sa idon cewa duk masu kallon su ma daga kasashen da aka fi da su za su koma gida. To idan suka koma gida za a dan samu
raguwar mutane da kuma
a yadda sauran mutane daga wasu kasashe su zo saboda su ma su kasance. Amma samun visan bashi da wuya kamar da yanda ake tsammani, sai dai wannan doka ne da aka bayar. Amma gwamnatin sun yi kokarin yanda idan dai kana da abun da ya kawo ka nan sun sa samun takardun bai da wuya kamar yanda ake tsammani.
To kai wannan zuwa Qatar din nan dai wannan ne zuwan ka Qatar na farko, menene ka gani da ya baka sha'awa da baka zata ba bisa ga abun da ka gani?
Abin da ya fi ban sha'awa shine akwai yan Afrika da yawa da suke aiki a nan, akwai musamman yan Kenya, mutane daga Kenya da kuma wayansu daga Ghana da suka zo aka kawo su saboda aiki. Ma'aikata ne su daga masu taimakon yan kallo da suka zo.
To su an kawo su ainihi don taimakawa harkan wasan nan ne?
Haka an kawo su saboda aikin wasan. Abun ya ban sha'awa don ban tsammani cewa zan ga yan Afrika da yawa a nan ba. Amma dai ga mu nan dai yan Afrika sun yi yawa a Qatar yanzu.
To bisa ga bayanai da kake ji, ya halin rayuwa take a wurin?
Dai yanzu gwamnatin sun yi kokari saboda dama akwai abubuwan da ba a yadda a Qatar. Amma saboda wannan wasan an dan sake wayansu dokoki, kaman misali ba a yadda sai da giya ko kuma wasu abubuwa haka. Amma saboda wannan wasan an dan sassake wayannan dokokin. Banda haka kuma akwai shanin kaya, saboda Qatar suna da dokokin kayan da ake yadda, kaman mata ba a yadda mata su sa wayansu kaya a Qatar. Amma saboda wannan wasan an dai sake dokokin da ke hana mata ba dole sai sun rurrufe kansu ba ko fuskansu. Dai matan da ba yankata ba ana yarda su sa kayan da suke sawa a gida.
Kali kenan a tattaunawarsa da Alheri Grace Abdu. Kada munta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Za a iya sauraren mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Wannan ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban kasa a zaben 2024. Za ku ji kalubalen da zai iya fuskanta da kuma abin da fadar White House ta ce kan wannan sanarwa. Yau abin da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a farkon makon nan ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban kasa a shekarar 2024. Yayin da yake yi wa wasu magoya bayansa jawabi a wani ɗakin taro da ke gidansa na Mar-a-Lago a jihar Florida, Trump ya caccaki shugaba Joe Biden inda ya zargi gwamnatinsa da ruguza tattalin arzikin kasar, ya kuma ce ana ta zubar da jini a biranen Amurka.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Trump kenan yake cewa domin ganin an farfado da martabar Amurka. A wannan dare, ina mai sanar da ku cewa zan tsaya takarar shugaban kasar Amurka. To sai dai ba kamar takarar da yayi a shekarar 2020 ba. A lokacin yana matsayin shugaba mai ci. Mai yiwa Trump wanda sau biyu majalisar wakilai tana tsige shi. Sai ya yi gogayya da wasu masu sha'awar tsayawa takara wajen neman tikitin jam'iyyar ta Republican, kamar yadda ya yi a shekarar 2016. Dalilin hakan kuwa shi ne a wannan karo akwai gaggan 'yan jam'iyyar da ke so su ɗare kujerar, irin su gwamnan Florida Ron DeSantis da tsohon mataimakinsa Mike Pence da kuma tsohon sakataren harkokin wajensa Mike Pompeo. Amma masu fashin baki irin su Mike O'Hanlon na ganin DeSantis, wanda farin jininsa ke karuwa a tsakanin 'yan Republican a 'yan kwanakin nan, ka iya zama babban kalubale ga burin na Trump.
DeSantis has some of the same law and order, you know, mojo in his message, the same emphasis on that and Republican voters.
Michael O'Hanlon kenan yake cewa DeSantis na da tsari da oda a irin jawabinsa, wani abu ne kuma da 'yan Republican suke so. Sannan yana da sassauci wajen mu'amala da mutane da kuma tausayi. To wani kalubale da har ila yau zai iya kawo wa Trump cikas shi ne, yana ci gaba da fuskantar bincike iri-iri da ya kama daga na harkokin hada-hadar kudadensa zuwa laifukan da yake fuskanta gabani da kuma lokacin wa'adin mulkinsa.
In this case we all know him and we all saw 4 years of his work in the White House. And then 2 years of
Michael kenan yake cewa duk mun san sa, mun kuma ga abin da yayi cikin shekaru 4 na mulkin sa a fadar White House da kuma abin da yayi cikin shekaru 2 da suka gabata. Saboda haka ban yi tsammanin mutane za su saurin canja ra'ayin su ba kan yadda suke kallon sa. A wannan karo dai Trump zai yi yakin neman zaben sa ne kan irin tarihin da ya kafa a lokacin mulkin sa da kuma zargin da yake na cewa an murde zaben 2020, zargin da ba shi da tushe. To shi dai Biden, wanda ya kada Trump a zaben na 2020, ya ce yana da burin sake tsayawa takara, amma kuma bai bayyana hakan ba a hukumance. Tunda kuma fadar White House ta mayarwa da Trump martani kan wannan sanarwa tasa ta sake neman tsayawa takara, inda cikin wani sakon Twitter Biden ya ce babu abin da Trump ya taɓa kawo Amurka. A dai tarihin siyasar Amurka, sau ɗaya aka taɓa samun shugaban da ya yi wa'adin mulki sau biyu a rarrabe. Wato tsohon shugaba Grover Cleveland, wanda aka zaba a shekarar 1885 a wa'adinsa na farko da kuma shekarar 1893 a wa'adinsa na biyu. To kafin mu karkare shirin ga wannan sanarwar.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo.
To madalla a gaida Mahmud Lalo da wannan shiri. Yanzu ko ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ka aika mana ta hanyar email.
Ra'ayin farko, ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. Kace dan Allah ku bani dama in jinjina wa shugabar majalisar wakilan ƙasar Amurka, wato Nancy Pelosi, bisa yin murabus daga mukaminta da ta dauki aniyar yi. Lalle Pelosi jaruman mace ce, tunda har za ta yi murabus don ta baiwa matasa dama don ita shekarunta sun ja. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijo. Kai ko cewa kake hakika gwamnatin Najeriya bata kyauta ba bisa kin cikawa kungiyar ASU alƙawarin da ta yi mata, wanda hakan ya sa dalibai da malaman jami'a zanga-zanga. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Safiyanu Gumel Zangon Daura. Kace gargadin da ƙasar Kata ta yi ga masu auren jinsi maza da mata, hakan yayi daidai. Muna fata ƙasar Kata ba za ta sassauta wa masu auren jinsi ba. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau, ra'ayinka ne Kawu Mai Ruwa Bajuga. Kace to shugaba Buhari, shekaru dai na wa'adin mulkin ka sun kare, yanzu maganar watanni ne suka rage maka a cikin alƙawuran akwai samar da tsaro, sauƙaƙawa al'umma raɗaɗin talauci da tsadar abinci, yaƙi da rashawa. To muna addu'a Allah Ubangiji ya baka ikon cika waɗannan alƙawuran kafin saukar ka mulki, amin. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali za mu rika karantawa.
To madalla, da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Wata gobara da ta lakume wani ginin Benin mai hawa uku a arewacin zirin Gaza ta kashe akalla mutane 21, a cewar kungiyar Hamas ta Palestina da ke da iko da yankin. Hamas ta ce gobarar ta tashi ne a hawa na uku na ginin da ke sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke da yawan jama'a. Hukumar tsaron farin kaya ta Hamas a Gaza ta ce wanda ake ajiyewa ne a ginin ya kama da wuta, amma bata bayar da wani ƙarin bayani kan yiwuwar abin da ya haddasa hakan. Jiya Alhamis, jami'an Ukraine suka ba da rahoton cewa an sake kai wasu sabbin hare-hare na makamai masu linzami a sassa da dama na ƙasar, tare da auna wuraren da suka hada da na iskar gas. Sanarwar da rundunar sojojin Ukraine ta fitar ta ce an fi mayar da hankali kan hare-haren ta jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami na ci gaba da kasancewa kan tashoshin samar da makamashi. Kwana guda bayan gargadin karin tsaurar matakai na mayar da martani ga karuwar ayyukan soji da Amurka da kawayenta ke yi, a yau Juma'a Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami mai cin dogon zango zuwa nahiyoyi, wanda bisa ga dukkan alamu ya sa wani sansanin sojin sama na Amurka da Japan ya bayar da umarnin neman mafaka. Jirgin ICBM na Koriya ta Arewa ya yi tafiyar sama da sa'a guda kafin ya fado a yankin tattalin arzikin Japan na musamman, a cikin ruwa mai tazarar kilomita 200 yamma da lardin Hokkaido a arewacin Japan, a cewar jami'an Japan.
To da wannan ne muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma dare idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani shiri da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Amma kafin mu daga nan, bari mu miƙa wa wakilinmu Awal Salu ta'aziyya na rasuwar mahaifiyarsu Jamilatu Awal Saluhu, wanda Allah ya wa rasuwa bayan wani ɗan jinya da ta yi. To Allah jikanta da rahama ya kyautata makoma, sannan ya kyautata namu zuwa. Baya ga haka muna taya gidan rediyo Maraba FM da ke birnin Accra wadda ke aiki tare da mu murdan cika shekaru 11 da kafuwa. To Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah ya kawo ci gaba da nasara. Yanzu a madadin kowa da kowa, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Amma a dakacin shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.